Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Sarkila Hashin Gumul da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Talata 26 ga watan Satumba shekara ta 2023. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarkila da kanin labarai.
To hawayo Talata Ukraine ta ce kasar a wato sojojin kasar Russia sun yi amfani da jirage marasa mutuka 38 wajen kai farmaki kasar cikin dare. Sakataren tsaron Amurka ya yaba da abin da ya kira dangantaka mai karfi tsakanin sojojin Amurka da na Kenya yayin da ya gana da sojojin kasashen biyu. Haka kuma za a ji cewa sabon jakadan Saudiya da aka nada a hukumar Palestine ya zarce yankin yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye a karan farko.
Kanan labarin kenan. Idan shirin ya leka Najeriya za a je da gwamnatin jihar Zamfara. Ya shiga wani shakar baki da gwamnatin kasar inda gwamnatin Zamfara ke zargin wasu jami'an gwamnatin tarayya da cin duniyarta ta gana wasu da yan ta'adda a jihar Zamfara. Sai a biyo mu domin jin karin bayani. Kuwa ga dukkan alamu dai tsugunin tashi bata kare ba a bangaren tsaro a Najeriya inda kowa a jiyar nan sai da yan bindiga suka ke ta haddin wasu jama'a da cin zarafinsu ta harbi da bindiga da kuma ɗan soci ɗaliba guda a jihar Nasarawa da ke Najeriya. Ya kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani waɗannan da masu ran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki kuwa har da shirin noma tushen arziki tare da abokin aiki mu Muhammad Hafiz Baballe amma duk kafin nan sai a gyara zama a shakashin farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya. Yau Talata Ukraine ta ce sojojin kasar Russia sun yi amfani da jirage marasa mutuka guda 38 wajen kai farmaki cikin dare a kasar. Wasu kuma sun wuce matakan tsaron sama na Ukraine tare da yin barna a tashar ruwa da ke yankin Odessa. Ole Kiefer, gwamnan Odessa, ya bayyana a kafar sadarwa Telegram cewa harin na Russia ya lalata ababen more rayuwa a tashar jiragen ruwa a yankin Izmail, wanda wani muhimmin bangare ne na fitar da hatsin da Ukraine ke fitarwa a kogin Danube. Kifa ya ce harin ya raunata mutane biyu tare da lalata motoci sama da 30. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce ta lalata jirage marasa mutuka 26 daga cikin 38 da Iran ta kera na Shahid da Rasha ta tura. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a yau Talata ya yaba da abin da ya kira dangantaka mai karfi tsakanin sojin Amurka da na Kenya yayin da ya gana da sojojin kasashen biyu a Kamsimba da ke Manbe wato Mandabe na kasar Kenya. Ku ne abin koyi wajen haɗin kai, in ji Austin. Kuna aiki kafaɗa da kafaɗa a kowace rana, kuna kula da juna, kuna tallafawa juna, kuma kuna aiki kan wasu muhimman batutuwan tsaro. Amurka da Kenya sun rattaba hannu kan yarjejeniyar tsaro na tsawon shekaru 5 a ranar Litinin da nufin ƙarfafa ayyukan yaƙi da ta'addanci a gabashin Afirka da kuma tallafa ƙoƙarin Kenya na jagoranta aikin tsaro a ƙasar Haiti. Austin ya ce Amurka tana godiya ga Kenya bisa jagoranta da ke yi wajen tunkarar ƙalubalen tsaro a yankin da ma duniya baki ɗaya. Ya kuma godiya kasar Kenya da ta yi niyyar jagorantar rundunar tsaro ta ƙasa da ƙasa don yaƙi da tashashen hankula a Haiti. Hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasar Afirka ta Kudu ta bayyana cewa mutane 8 da suka hada da ƙananan yara 4 ne suka mutu sakamakon jan wutar lantarki a wasu al'amura biyu daban-daban bayan da aka shafa kwanaki biyu ana ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya haifar da ambaliya a matsugunan talakawa da ke kusa da birnin Cape Town na Afirka ta Kudu. Mutane 4 ne suka mutu a matsugunan Drift Sand da ke wajen gabashin ƙasar, in ji ma'aikatar kula da bala'o'i a birnin Cape Town a cikin wata sanarwa ta fitar. Yayin da ambaliyar ruwan ta haifar da matsalar wutar lantarki ta kashe yara 4 kuma sun mutu a yankin Clifton. Yawancin gidaje a garuruwa marasa galihu da ke wajen birnin na biyu mafi girma a Afirka ta Kudu suna da wutar lantarki ta wucin gadi, inda mutane da kansu ke jan wuta zuwa gidajensu ko rumfunan da suke amfani da wutar lantarki da kansu, wanda baya bisa doka kuma yana da haɗari amma ya zama ruwan dare.
An jima kaɗan Sarfili zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu je ga abokin aikin mu Hassan mai na kanin dake Abuja domin jin yadda gwamnatin jihar Zamfara ke masari ya huda gwamnatin tarayya dangane da cin duniya da jihar Zamfara ke zargin gwamnatin tarayya da yi mata da tattaunawa siri da yan ta'adda a jihar inda ta nemi gwamnatin tarayya da ta amsa mata wasu tambayoyi ga Hassan mai na kanin da cikakken rahoto
tun dai bayan sace ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya dake Gusau a jihar Zamfara aka shiga cece kuce tsakanin gwamnatin tarayya da ta jihar Zamfara inda har gwamnatin jihar Zamfaran ta nemi gwamnatin tarayya ta yi tote mata karin bayani akan yadda wasu jami'anta ke tattaunawar sirri da 'yan bindiga dadi a jihar na nemi karin bayani daga kakakin gwamnatin jihar Zamfaran Suleiman Bala Idris
gwamnatin tarayya ta fito ta yi bayani akan su wane ne waɗannan mutanen nata daga cikin jami'anta suke tattaunawar sirri suke yin sulhu cikin sirri da 'yan bindiga a jihar Zamfara dalilin da yasa gwamnatin Dauda Lawal ta yi wannan tambaya shine an zo ana yin abun a kudundune ba tare da an sanar da gwamna ba ba tare da an nemi shawaran shi ba ba tare da an nemi shawaran wani daga cikin shugabannin jami'an tsaro dake jihar Zamfara ba wannan abun damuwa ne matuka ga duk wata gwamnati dake da hankali
na tambayi kakakin gwamnatin jihar Zamfara ko takamaimai su wa suke zargi daga cikin jami'an gwamnatin tarayyar da yin wannan tattaunawar sirri
ba gwamnatin Zamfara bace za ta fito ta fadi yayi su gwamnatin da muka nemi su yi karin bayani su ne za su fito su fadi cewa ga wane da wane su ne suke wannan tattauna da hannun su ko babu hannun su wannan ƴan Najeriya na bin su bashin wannan maganar su fito su bayyana cewa ita gwamnatin tarayya tana sane da abin da waɗannan jami'an nata ke yi ko ba ta sane
to amma cikin martanin da ta mayar gwamnatin tarayyar ta zargi gwamnatin jihar Zamfara da sanya siyasa cikin wannan sha'ani musamman ma dai na ceto ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da halin yanzu ake ci gaba da garkuwa da su ministan labaran Najeriya Muhammad Idris ya ce gwamnatin jihar Zamfara Dauda Lawal ya ba shi kunya bisa irin kalaman da ya yi maimakon ya gode wa gwamnatin tarayya da hukuminta bisa yadda suka yi tsaye domin kubutar da ɗaliban don doka ce ta wasu damar hakan ko da sani ko ba sanin gwamnatin jihar amma sai ya buge da siyasantar da wannan al'amari shi ma gwamnatin jihar Zamfara Dauda Lawal na cewar wannan kalamai na gwamnatin tarayyar abin na ba shi mamaki ɗazu-ɗazun nan gwamnatin jihar Zamfara ta fitar da sanarwa kuma kakakin gwamnan ya min karin bayani
kuma shi maganan da ministan yaɗa labarai ya yi a jiya na cewa wai wannan maganan duk siyasa ne ya ba mu mamaki matukan gaske domin a matsayin shi na kwararre wanda ya dade a cikin harkar yada labarai da sauransu ya kamata kafin ya yanke hukunci yayi bincike
Suleiman Bala Idris mai magana da yawun gwamnatin jihar Zamfara a cewar masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu irin wannan cece kuce ka iya taimakawa 'yan bindiga dadi a jihar
'yan bindiga 'yan ta'adda da duk wayansu masu laifuka ma masu rike da makamai za su amfana don wayan ga bangarorin biyu idan aka samu sabanin ra'ayi na fahimta tsakanin su to ba babu yadda za a yi a samu ci gaba a wurin kudurin da ake son a cimma
Dr. Kabiru Adamu Hassan mai na kaina Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Sama da Allah, an gaida Hassan mai na kaina. Ana tare ne da Fashin Hassan na Muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Sarfilu da cigaban labaran duniya.
Sabon jakadan Saudiya da aka naɗa a hukumar Falastin ya zarce yankin yammacin Jordan da Isra'ila ta mamaye a karan farko. Ziyarar ta Naif al-Sudairi ya yi talata na wato ana kallanta a matsayin wani yunkuri da masarautar take yi na tunkara wani muhimmin batu a yarjejeniyar ta Saudiya da Isra'ila. Gwamnatin Saudiya ta ce za ta daidaita alakarta da Isra'ila ne kawai idan aka samu gagarumin ci gaba wajen samar da kasar Falastinu. Sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Falastinu ta fitar ta ce al-Sudairi zai shafa kwanaki biyu a yankunan Falastinawa ya kuma mai da hankali kan karfafa alaka tsakanin kasashen biyu. Yana shirin gana da shugaban Falastina Muhammad Abbas da wasu manyan jami'an Falastinu. Ƙungiyoyin masu aikata laifuka da ke ƙasashen Asiya da ake kira 'yan zamba sun kafa sansanoni a yankin iyakar Myanmar da ƙasar China wuraren da ke da wahalar isa ga 'yan sanda da kuma inda waɗanda ake fataucin da suke amfani da su wajen aikata zamba ta yanar gizo ba su da wata damar tserewa a cewar wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Talata. Ƙungiyoyin masu aikata manyan laifuka na China da Taiwan sun yi zamba a yankin Mekong da kuma Philippines waɗanda ke lalata yanar gizo da zamba ta soyayya da kwace da kuma dabarun saka hannun jari. A yayin da aka yi wasu harharra a kasashen Gambodia da Philippines, kungiyoyi masu aikata laifukan sun ce zamba a wasu sansanoni dake karkashin kariyar ƴan tawayen kabilanci a Myanmar mai fama da tashashin hankula. Yanzu ofishin Majalisar Dinkin Duniya mai yaki da miyagun kwayoyi da laifuka a cikin rahoton sa. A Myanmar, wani babban sansanin aikata laifuka ya mamaye yankin Modawi, wanda wani karamin kogi ya raba da garin Mesot dake kan iyakar Thailand.
Kuma da Allah a gaida Asir Fili Hashim da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tun bayan da aka cire tallafin mai a Najeriya ne al'umma kasa suka kara tsantar kansu cikin wani mawuyacin hali da kunshin rayuwa. Musamman ganin cewa tun ma kafin a cire tallafin man yan kasar ke fama da talaucin da ya musu ɗaurin goro. Masana da ma'abota ilimi daban-daban na da ra'ayi mabambanta akan alfanu ko rashin alfanun cire tallafin man. Dr. Gwani Faruk Umar, shugaban kwamitin tuntuɓe na Arewa a reshen jihar Kano ta Najeriya, kuma gwani na Alkur'ani na Kano, ya yi tsokaci game da mahangarsa akan batun wato da ya yi akan batun halin da 'yan Najeriya suka shiga sakamakon cire tallafin man fetur kamar yadda za ku ji.
Rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta ce tana kan bincike kan lamarin sace wata ɗaliba mai suna Jimoke da ke karatu a cibiyar kimiyya da fasaha ta Isa Mustapha Agwai da ke lafiyar jihar Nasarawa gami da wasu ɗalibai biyu da wani mutum guda da suka samu rauni. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa DSP Ramhan Nansel ya ce a daren jiya ne suka samu labarin ana fashi a unguwar da ke bayan makarantar.
Jiya misalin karfe 10 da rabi na dare ɗan sandan rundunar suna patrol sai wani ya kira su cewa ana fashi a wani gida da ke bayan makarantar poli da ke lafiya. Da suka je gurin sai suka ga mutum uku sun samu rauni aka kai su da Ratuwara Specialist Hospital a lafiya ana musu jinya.
Shima Abdullahi Yusuf, shugaban sashen tsaro na cibiyar, ya shaida min yadda lamarin ya auku inda ya kara da cewa rashin isassun ma'aikatan tsaro ne da rashin abin hawa shike hana su gudanar da aikin su yanda ya kamata.
Na kira DPO sai DPO suka je suka kafin su je gurin su yan banjik din suka tafi. Amma suka kinnace wata yarinya tana SLT Department NG2 sun harbe kuma mutane uku students.
To sai dai wasu da na tattauna da su sun bayyana min cewa wannan ba shine karo na farko da ake samun irin wannan hari a makarantar ba. Waɗanda na yi magana da su da basu yadda in ambaci sunansu ko kuma na ɗi muryansu ba sun shaida min cewa rashin tsaro a makarantar na daga cikin matsalar da ɗalibai da malaman su ke fuskanta, domin kuwa ana yawan fasa ofisoshin malamai da wasu muhimman wurare a makarantar ana sace kayayyaki masu amfani. Yanzu a lokacin da na hada wannan rahoto dai babu labarin ko 'yan bindigar sun kira domin karban kudin fansa kan ɗalibar da suka sace yayin da ɗaliban da aka harbe suna kwance a asibiti ana musu jinya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla an gaida Zainab Babaji da wannan rahoto masu tsaro, muna fatan za a yi mana gafara da wannan rahoto da aka ji, alhalin kuwa ba shi aka gabatar ba, amma yanzu za mu je ga wancan rahoto da muka gabatar, wato tattaunawa da muka yi ko kuma in ce ra'ayi da Dr. Gwani Faruk Umar ya yi game da halin da 'yan Najeriya ke ciki sakamakon janye tallafin man fetur da aka yi a wata hira da muka yi da shi a nan sashen Hausa.
Mun samu kanmu a cikin hali mawuyaci, to amma dama gyara yana zuwa da ciwo sai an sha wuya akan sha daɗi. Mannan da muke ake ba da tallafinsa yanzu an gane cewa ba mu 'yan Najeriya ne muke shan man ba, saboda muna rantar kuɗi mu siyo man nan sannan kuma waɗansu su samu amfanin wannan tallafi da muke bayarwa. Na biyu, mutane ne 'yan kaɗan masu arziki a Najeriya waɗanda su suke karɓar kuɗin nan na daya waɗansu wani lokacin su mai ma ba adadin da suka kawo za su ce sun kawo ba wani lokacin sun kawo shi sai su karkatar da shi su sai da shi a waɗansu kasashe kamar yadda kika ga cewa har ta waɗansu kasashe mun ga an yi zanga-zanga akan wai Najeriya ta cire tallafi to abinda ya ja mana kuma muke ba da tallafi saboda mu ba ma tacin man mu a cikin kasa saboda haka me maslaha a yanzu maslaha ita ce lalle gwamnati ta tsaya ta ga cewa matatar tace man nan ta Alhaji Aliko Dangote ta fara aiki na biyu kuma shugaban kasa yanzu ya ce kafin karshen shekara matatun mu biyu da na Fatakwal da na Kaduna za su fara aiki to idan aka yi wannan za mu samu saukin wahalhalu da muke sha na harkar mai sannan kuma kuskure da nake gani gwamnati ta yi na goyi bayan cire tallafin amma da ya kamata a dauki waɗansu matakai na daya a ƙara albashin ma'aikata na biyu a kawo motoci kamar yanzu kin ga a turai baka buƙatar ka fita da motarka ka fita minti biyar mota ta zo duk inda zaka je da mota in yanzu da in kai mutum ya je misali London yaushe kake buƙatar wai ka dauki mota ka tuka ga jiragen ƙasa nan saboda haka ina kira ga gwamnati lalle ta tabbatar cewa duk manyan garuruwan nan an musu jirgin ƙasa kamar yadda yake a wurare da dama wanda zai rage yawan kuɗin da mutane za su biya
wato ina fahimce ka anan doctor kana nufin wato a samar da wani ingantaccen tsari da zai fuskanci harkar sufuri kenan
kwarai da gaske to wannan zai rage wa mutane radadin da suke sha sannan kuma bayan jirgin ƙasa da kuma motoci na haya wani abu da gwamnati ya kamata ta yi shine maimakon ta ce wai an fidda kuɗi an raba mutane to gara a duba abubuwa irin waɗannan yin jirgin ƙasa yana cin kuɗi yanzu kin ga iko sun yi da kuɗin su kuma sannan sun rage kuɗin mota da kashi 50 to ya kamata gwamnoni yanzu wannan kuɗin da aka ba su maimakon a ce an sai abinci an baka kwana ɗaya biyu ya ƙare ko an baka kwano ɗaya maimakon buhu gara a kafa abubuwan da za su taimaka
to madalla da ta gani Faruk Umar kenan a hirar shi da sashen Hausa na Amurka game da halin da ƴan Najeriya ke ciki sakamakon cire tallafin man fetur ana tare ne da sashen Hausa na Amurka nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata mun kawo muku kashi na biyu na rahoto na musamman kan yadda rufe iyakoki tsakanin Najeriya da Niger da mummunan tasiri kan hada-hadar dabbobi kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta kakaba jamhuriyar Niger takunkumin kare tattalin arziki bayan da sojoji suka hambar da gwamnatin farar hula da shugaba Muhammad Bazoum a ƙarshen watan Yulin da ya wuce a cikin shirin namu na wannan makon za mu dora inda muka tsaya inda wakilin Muhammad Nasir ya tambayi Alhaji Abubakar kamar haka
to wannan me haifar kina ga asekila jarin ko kuma abukan hulɗarku
to lalle dai kan jarin abubuwan tsadar rayuwa ta yawa wallahi dan an yi lokacin da idan ka je da kuɗin sun aka miliyan guda kana da so bisa 5-6 sabanin yanzu wallahi ɗan kaso guda 2 da cat kuɗin sun ƙare da sun ta Allah amma inda an kaito wallahi muna in ka tada miliyan guda kana da so bisa 6-5 masu kyau to kuɗin su yanzu wallahi ya ka zo ka so guda 2 da su ko lokaci ma sai ka bidi tun waya da zaka tun waya ka so guda 2 sabanin 5-6 inda an kaito lalle tsadar da aka samu illela dan yanzu an kai wajen haɗa illela din sukan bar illela su ta irin zamfara su ta irin zamfara su ta irin kabi duguran sayan shanu sabanin inda an kai to canda dan da nan ka so su ta wadata suwa da mu da su duk kowa wadata amma yanzu mun kai wajen da zamu gansu mu ta can tambol tare da su kuma mu dawo da mu ta zamfara sunan zamfara tare da su sabanin karancin ayyukan gaskiya saboda an bar shigowa in hin da na iyaka na Niger nan na illela din gaskiya
lamarin bai kadaita da tunakayar dabbobi kadai ba har ma da masu saye su yanka don sayar da nama kamar yadda wannan mai sana'ar nama a mayankar Sokoto yake cewa
sunana Haruna Marafa Sambo marafan sarki wa sarki musulmi
Haruna marafan sarki wa sarki musulmi me zaka ce akan yadda hada-hadan nama ta kasance saboda karancin dabbobin da ake samu suna shigo ko yaushe kuna nan cikin kasuwa da mahota kuna hada-hadan dabbobi yayin nan ya kasance yanzu
to sai dai mu ce alhamdulillah amma yanayin babu dadi saboda can inda an ka hito akalla ana yanke sa 150 160 sai dai kasa ba su kasa ma 100 din nan da 30 da nawa yanzu an yi loki sai a yanke 80 70 90 to shi ko aikin dole ya karanta dan ya ga nan labor nake ina laboranci na aikin nama can inda an ka hito sai hidda kafa 30 25 to yanzu ma da muka magana ga da kai kafa ta biyu kenan wanda na hiswa kuma ga rana ta yi lalle mun samu ja baya kwarai game da hada-hada aiki
to ita ya shafi kila tattalin arzikin ku ko kuma al'amuran rayuwar yau da kullum
to ya shafi tattalin arziki kwarai da gaske saboda abin da ya sani ce ya shafi tattalin arziki yau tsadar rayuwa ta yawa kuma aikin da aka yi na a samu a biya bukata shi ko ya rage kaga dole ya shafi tattalin arzikin mu sai dole ka kama wata harka amma in kace da wagade zaka dokara baka ci da kanka balle haka taimaki wani to abinda a shawara guda ta in ka taho da su ka dan taba abinda kaka taba na aiki babu shi ka kara baka ba ka samu wani aiki haka wasu na kabu wasu na agwagwa da buje wasu na halle baranci wanga da siminti saboda sabo
karancin sana'a na yasa sun hukuma suna wadannan ayyuka
karancin sana'a karancin samu tunda misali yanzu in ka diba kila 12 da rabi an kara aiki can inda an kai to sai ka kai karhe 1 karhe 2 karhe 4 kana aiki kuma gashi nan sai dai ka gaje ka ce ka tsaya ka huta amma yanzu dole ka tsaya ka huta don babu shi
masu wannan sana'ar da sun ci gaba da yin kira ga mahukunta
to gaskiya kiran mu muna so ga gwamnati ta taimaka mana domin ta dan bude bodori mutane su samu dan sauki abubuwa suna shigowa kaga in suka shigo naman da kake siye duniya da 3,500 insha Allah ana isa mu ne 2,500 2,500 idan Allah ya sa aka an taimaka dabbobi suna shigowa domin su yanzu lokaci na wanda nan gaba kadan ne jar dabbobin su da na mali da na furgina duka za su yi cin wajen cari da mai da wajen su shigowa mai dugure da Adamawa wajen Kamaru zaka jin suna shigowa kaga sai a warata da abubuwan din amma yanzu gaskiya shanu mun nan gida wallahi akwai wahala kani da Allah saboda haka ina kira gwamnati da Allah taimaka su ma mahota su shiga cikin harkar gwamnati su ga rabasa gwamnati na cewa an buɗa domin mutane su samu sauki yau in ka zo mutum ya zo sayan nama su yi mamaki yadda abin yake amma in Allah ya sa aka buɗe bodin nan to kowa ma zai isa don duk naman da aka sayi naira 5,000 ana isa mu sauki 2,500 kaga an samu sauki kenan to amma yanzu wallahi abin sai dai addu'a
don haka muna roƙo ga gwamnati duk irin waɗanga matsalolin muna roƙo don Allah a taimaka muna ba mu dai ba din Najeriya gaba dai a taimaka don Allah a dan sassabta game da waɗanga matsalolin domin kowa ya samu lalwa a samu cigaba domin mu yanzu a samu cigaba don idan aka ce Najeriya ta ɗaukaka to babu wani abin da muke turi da shi irin haka nan to in an ka ce abu ya danƙwashe ya dawo baya to bamu da wani jin daɗi bamu da wani hulin ciki amma muna fatar daga nan a nan Sokoto da kuma can Federal muna roƙo don Allah a taimaka muna a yi abu wanda ya zama mahita ga talaka domin talaka bai da wani kuri don babu mahita
masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu kuma wakilin mu a Sokoto Muhammad Nasir sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta email
wasiƙa ta farko ta fito ne daga Sha'ibu Awwal karamin hukumar kafin Hausa a jihar Jigawan Najeriya yace salon VOA Hausa. Ina kira zuwa ga magabatan kasar mu Najeriya game da matsalar tsaro. Abin sai ta azara yake. Allah ya kawo mana mafita. Amen. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga Isa Gurgu mai magani sabon layi da Alhaji Muftar mai shago da wakin basa da Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri. Suka ce mun fa mun rufe ido ba mu ga kyawun makanta ba, dalili kuwa shi ne mun zaɓi shugabanni tun daga shugaban ƙasa zuwa kansila ba su yi matalakawa abin a zo a gani ba. ‘Yan banda talauci, yunwa, rashin tsaro, tsadar rayuwa, babu abin da talakawa ke mora sai azaba. Allah ya kawo mana sauyi mafi alheri. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi salon VOA Hausa mai albarka. Nuna ɓacin rai da iyaye ke yi a kan ci gaba da yajin aiki da malaman makarantun sakandaren gwamnati ke yi a Kamaru. Gaskiya ya kamata a sasanta domin a gudu tare a tsira tare. Sako daga Usaina matar Alhaji Umar Fareba Gashuwa. Daga nan kuma sai wasiƙar Shehu Adamu Rijau. Yace mun ji an ce gwamnatin Najeriya ta biya zunzurutun kuɗi wai don kar farashin man fetur ya wuce naira 620, wanda hakan ya nuna cewa an ki cin buri an cire laki na, wato dai an cire tallafin man da hannun dama an sake biya da hannun hagu. Allah ya kyauta. Wasiƙa ta gaba ta haɗin gwiwa ce tace salon VOA Hausa. Muna kira ga rundunar sojan kasar mu Najeriya da ta rubunya akan kokarin da take yi domin ganin an ceto ragowar ɗaliban da ƴan bandaga suka sace a jami'ar tarayya dake birnin Gusau a jihar Zamfara. Sako daga Baba Gana Alhaji Nuciya Watakal tare da Malam Usaini Dan Watakarasuwa da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Grace Gras Watakal.
Madalla da haka kuma muka zo ga shiri na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaice, yau Talata Ukraine ta ce sojojin kasar Rasha sun yi amfani da jirage marasa mutuka guda 38 wajen kai farmaki a cikin kasar cikin dare. Wasu kuma sun ce matakan sun wuce matakan tsaron sama na Ukraine tare da yamba, wato barna a tashar ruwa da ke yankin Odessa. Ole Kifa, gwamnan Odessa, ya bayyanta kafa sadarwa Telegram cewa harin na Rasha ya lalata ababen more rayuwa a tashar ruwa ta yankin Izmail, wanda muhimmin bangare ne na fitar da hatsi da Ukraine ke fitarwa a kogin Dunobe. Sakataren harkokin tsaron Amurka Lloyd Austin a ranar Talata ya bada abin da ya kira dangantaka mai ƙarfi tsakanin sojojin Amurka da na Kenya, yayin da ya gana da sojojin ƙasashen biyu a Kamsimba da ke Mandabe na ƙasar Kenya. Kuni abin koyi wajen haɗin kai, in ji Austin. Kuna aiki kafaɗa da kafaɗa a kowace rana, kuna kula da juna, kuna tallafawa juna, kuma kuna aiki kan wasu muhimman batutuwa na tsaro. Hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasar Afirka ta Kudu ta bayyana cewa mutane 8 suka haɗa da ƙananan yara 4 ne suka mutu sakamakon jan wutar lantarki a wasu al'amura biyu daban-daban da aka shafe kwanaki ana ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya haifar da ambaliya a matsugunan talakawa da ke kusa da birnin Cape Town na Afirka ta Kudu. Mutane 4 ne suka mutu a matsugunan Driftsan da ke wajen gabashin ƙasar, inji ma'aikatar kula da bala'o'i a garin, wato a birnin Cape Town, a cikin wata sanarwa ta fitar. Yayin da ambaliyar ruwa ta haifar da matsalar wutar lantarki, wutar lantarki ta kashe yara 4 kuma sun mutu a yankin Clipton. Sabon jakadan Saudiya da aka nada a hukumar Falasɗini ya zarce yankin yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye a karan farko. Ziyarar ta Naif al-Sudairi yau Talata ana kallonta a matsayin wani yunkuri da masarauta ke yi na tunkara wani muhimmin batu a yarjejeniyar ta Saudiya da Isra'ila. Gwamnatin Saudiya ta ce za ta daita alakata da Isra'ila ne kawai idan aka samu gagarumin ci gaba wajen samar da kasar Falasɗini.
To masu sauraro da haka muka kaka karshen shirin na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato karfe 9 da rabi agogon Najeriya da Niger wanda zai daidai da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Sirfila Shingumul da ya karanto mana labarin duniyan sai Juni Ladies Gracious da ta bada umarni na ma injiniyan namu na yanzu Hawwa Sharif muku fata alheri sai anjima idan Allah ya kai mu